Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adli Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 23 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Ibrahim da kanun labarai.
To Abdulaziz, wata hukumar sa ido a Amurka ta bayyana shakka kan ikirarin ingancin kashi 100% da kamfanin AstraZeneca yace rigakafin COVID-19 da ya kirkiro yana da shi. Masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun dungumi zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Talata a zaɓen majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu. Sannan jami'ai a ƙasar Bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe akalla 7 daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar Rohingya.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi bayani game da harin da 'yan bindiga suka kai a garuruwa da dama a cikin gudun Matilya ta jihar Tawa, inda suka kashe akalla mutane 137.
Communiqué du gouvernement. Dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021, les localités d'Intervayan, Dakorat, Wursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa.
Har ila yau muna jamhuriyar Niger, inda za ku ji cewa an kaddamar da sabon majalisar dokokin ƙasar mai wa'adin wakilci shekaru biyar.
Zama Allah godiya, zama jama'anmu godiya da suka ba da yardar su, suka zabo mu, muka zo mu wakilce su a nan majalisa ta ƙasa. Tun fatan wannan shekara biyar da gaban mu, Allah shi ba mu sa'a gare ta, Allah ya sa mu mara lahiya, mu kare lahiya, Allah ya sa ita ce wani mahwari na karacin gaban ƙasar mu.
Za mu leƙa birnin Kwanne, inda za ku ji cewa babban kotun yankin ta fara zama don sauraron shari'ar wasu manyan laifuka da suka shafi kisan kai da yunkurin kisan kai da dai sauransu. Kamar kowace ranar Talata, Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanta wasu daga cikin saƙonin ku aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yan sa'o'i kawai bayan da kamfanin harhaɗa magungunan na AstraZeneca ya ce mataki na ƙarshe na gwajin rigakafin COVID-19 da ya ƙirƙiro ya nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 100% wajen daƙile tsananin ciwo. Sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin Amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin harhaɗa magungunan. Hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna DSMB a taƙaice ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau ɗin nan Talata mai cewa ta yi cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na Birtaniya da Sweden ya amfani da su, har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya wanda ta yi ya haifar da sakamakon da ba kammalalle ba ne kan kiyasin ingancin bayanan. Jiya Litini, kamfanin na AstraZeneca ya ce nazarin da ya yi kan lafiya da kuma ingancin rigakafin wanda ya ƙirƙiro da haɗin gwiwar jami'ar Oxford ta Burtaniya ya dogara ne kan wasu mutane sama da 30,000 da aka yi gwajin a kansu a Amurka. Masu bincike a jami'ar ta Oxford sun kuma ce rigakafin na da ingancin 79% wajen magance yanayoyin da ke tafe da cutar corona. Masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun dungume zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Talata a zaɓen majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu. Firaminista Benjamin Netanyahu, wanda ya kasance bisa gadon mulki tun daga shekara ta 2009, na fuskantar ƙalubale daga 'yan takara da ɗan dama, ciki har da na jam'iyyar Yesh Atid mai tsaka-tsakin ra'ayi Mr. Yair Lapid. Zaben da aka gudanar a watan Mayun bara ya tilasta Netanyahu kafa gwamnatin hadaka da ministan tsaro Benny Gantz. To amma wannan tsarin ya rushe a watan Disamba bayan da gwamnatin hadakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kuɗi. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar Likud ta Netanyahu za ta ci akasarin kujerun a yau ɗin nan Talata. To amma abin da ba a sani ba har yanzu shine ko shin jam'iyyun kawance za su iya samun isasshen goyon baya da zai kai ga kafa gwamnatin hadaka. Jami'ai a kasar Bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe akalla 7 daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar Rohingya da suke zaune a wani sansani yayin da aka shiga kwakwale tarkace ko a gano ƙarin waɗanda abin ya rutsa da su zuwa yau dinnan talata. Gobarar ta yi kaca-kaca da sansanin 'yan gudun hijira da ke Baluhali daura da garin Cox's Bar da ke kudancin ƙasar jiya Litini, inda ta kona dubban tantuna yayin da jama'a suka yi ta kokarin tsirar da 'yan abubuwan da suka mallaka. Zuwa yanzu dai 'yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane 7.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu fara hotunanmu daga jamhuriyar Niger, inda bayan binciken da ta yi, gwamnatin ƙasar ta ce 'yan ta'adda da suka bullo daga ƙasar Mali sun kai hare-hare a cikin garuruwa da dama, da wata tunga a cikin gundumar Tilia a cikin jihar Tawa, inda suka kashe mutane 137 kuma wasu da dama suka jikkata. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwalni da ke cikin jihar Tawa, Haruna Mamman Bako, ya aiko mana wannan bayani.
Communique du gouvernement dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021, les localités d'Entazayan, Bakorat, Wursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa, ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par des
bandits. A cikin daren jiya ne kakakin gwamnatin jamhuriyar Niger Alhaji Kariya ya bayyana a kawohin yada labarai na kasar domin sanar da 'yan kasar na jamhuriyar Niger a hukumance irin yanda 'yan ta'adda suka abkawa waɗansu garuruwa da dama da wata tunga a jihar Tawa a cikin karkarar gundumar Tilia har suka kashe mutane 137.
On fait l'objet d'une attaque perpétrée par des bandits armés. L'attaque qui a ciblé des populations civiles et entraîné la mort de 137 personnes et de nombreux blessés.
Yan ta'addan ne suka abkawa waɗannan garuruwan na gundumar Tilia suka hallaka fararen hula da basu ji basu gani ba, sun kashe mutane 137, sun jima da dama. To wannan shine karo na hudu bayan tumur Shu'umu Bango, Zarumde da Bane Bango.
Entraînant dorénavant systématiquement les populations civiles pour cible, ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie.
Su dai waɗannan 'yan ta'addar sun kai ƙololuwa wajen aikata ɗanya aiki tunda ba su aukawa kowa sai fararen hula, in ji kakakin gwamnatin ƙasar.
Une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes lâches et barbares criminels.
Ya ci gaba da cewa gwamnati ta soma bincike domin bankaɗo waɗanda suka aikata wannan mummuna aikin domin ta kaso su kuma ta bayyanar da su gaban kuliya. Daga nan sai ya ce,
"En cette douloureuse circonstance, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et le gouvernement adresse leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement.
A cikin wannan mummunan yanayin, gwamnati ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki kuma za ta sauko da tutocin ƙasar a tsakiya. Haka ma shugaban ƙasar da gwamnati na isar da saƙon ta'aziyya ga waɗanda suka yi rashi tare da fatan samun sauƙi ga waɗanda suka jikkata. Haka ma mun yi Allah wadde da ɗanyen aikin waɗannan 'yan ta'adda, kuma gwamnati da shugaban ƙasar na kira ga 'yan ƙasar da su kiyaye da duk abin da ke kai komo a cikin ƙasar, domin hukumomin Niger sun lashe takobin ci gaba da yakar 'yan ta'adda sai sun cimma nasara.
Tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale.
Haruna Mamman Bago na birnin Kwalni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwalni a jamhuriyar Niger.
Gaida Haruna Mamman Bako, ana tare da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
To Abdulaziz, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau talata ya ce Amurka na son sake maido da dangantakarta da kasashe da kuma kungiyoyi. A ta bakinsa, na farko da kawayenmu a NATO, yayin da yake bayani kan abin da ya kira himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa wajen haɗa kai da abokan tafiya. Blinken yana magana da manema labarai ne a Brussels tare da sakataren NATO Jens Stoltenberg, kafin fara tattaunawar su biyu gabanin taron ministoci NATO daga baya a ranar. Stoltenberg ya ce yana maraba lale da salon sabuwar gwamnatin Amurka, yana mai cewa akwai dama ta musamman ta bude wani sabon babi a hulɗa tsakanin kasashen ƙetaren Atlantika. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden ta maida martani bayan da wasu hujjoji suka nuna cewa halin da ake ciki akan iyakar Amurka da Mexico bai da kyau. Sakatariyar yada labaran fajar shugaban Amurka ta White House Jin Psaki ta ce gwamnatin Biden na maida hankali ne kan samar da ƙarin matsugunai akan iyakar Amurka da Mexico bayan da wasu hotuna suka nuna yara ƙanana a cinkushe a wani ɗakin da ke ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron kan iyakar Amurka a Texas. Waɗannan hotunan sun tabbatar da abin da muka daɗe muna faɗi, cewa waɗannan wurare na jami'an kula da kan iyaka ba su dace da yara ƙanana ba. Abin da Saki ta faɗa ma manema labarai kenan jiya Litini, ta ƙara da cewa ba wurare ne da muke son yara su zauna na lokaci mai tsawo ba. Wani zaɓin da muke da shi kuma shi ne mu ta sakiyar yaran su sake yin irin tafiya mai cike da haɗarin nan da suka yi. Wannan a ganinmu ba zaɓi ba ne mai kyau. Kafar labarai ta Axios ta fara wallafa hotunan jiya Litini, wanda wani ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka mai wakiltar gundumar kan iyaka a Texas mai suna Henry Kula ya ɗauko.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa yamma babban birnin jamhuriyar Niger, inda aka kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin ƙasar mai wa'adin wakilci shekaru biyar. Akalla kashi ɗaya daga cikin biyar na 'yan majalisa a wannan karon mata ne, abin da ake ganin su a matsayin wani ci gaba a ƙoƙarin cike giɓin da ke tsakanin jinsin mata da na maza wajen raba mukamin siyasa a ƙasar da mata ke da rinjaye a yawan al'umma. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da wani ƙware-ƙwaren biki ne aka kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin ƙasar ta Nijar, mako guda kenan da shuɗewar wa'adin tsohuwar majalisar da aka kafa bayan zaben shekarar 2016. Majalisar wacce ainihi ke da kujerun wakilci 171 na kunshe ne a wannan karan da wakilai 166 saboda rashin gudanar da zaben 'yan Nijar mazauna kasashen waje. Honorable Kallamu Tari na daga cikin sababbin 'yan majalisar da ke soma wa'adin wakilcin al'umma na tsawon shekaru biyar.
Zama Allah godiya, zama jama'a mu godiya da suka ba da yardar su, suka zabo mu muka zo mu wakilce su a nan majalisa ta ƙasa. Ta min hatan wannan shekara biyar da a gaban mu, Allah shi ba mu sa'a gare ta, Allah sa mu hara lahiya, mu kare lahiya, Allah ya sa ita ce wani mahwari na karacin gaban ƙasar mu. Kuma ina fatan dubututuwa dukan su za su tsaya tsakanin su da Allah, su tsaya da dokoki na gari wa'anda ake biya, wa'anda aka yi cikin dogon lissafi don a kiyaye haƙƙin kowa a cikin ƙasa.
Dagewar mata akan batun mutunta dokar luwasun lokota da ke hangen ware kason musamman domin jinsin mata wajen rabon mukamin siyasa da na daɗe ta samar da kyakkyawan sakamako, domin a wannan karan mata ne ke kan kashi ɗaya daga cikin hudu na yawan kujerun wakilcin al'umma a zauren majalisar. A cewar Honorable Nana Jubi Haruna Mati, hakan na nufin an buɗe sabon babin siyasa a wannan ƙasa.
Zan fara da kaina ni da na san kaina. A lokacin da aka yi tsaye irin za a yi im national na kasa, sai na ji ma kamar ban taba jin ta ba sai yau, saboda irin abun ya shige ni, saboda irin na ƙara tabbatar da cewa aiki muka zo yi. Kuma kasancewa mata suna da yawa a banan nan ya nuna cewa za a samu canji, kuma muna kyautar zaton cewa insha Allahu ta'ala mata kam sun zo ne dan kansu, dan ciwon da gare mu, kuma dan ci gaban kasar mu insha Allahu ta'ala. Shugabanci wuya gare shi, kenan ba komai muke bukata ba sai dai a taya mu da addu'a dangance da ayyuka da za a yi na kasa, don insha Allahu ta'ala Allah ya tabbatar da kasar nan cikin kwanciyar hankali, sannan kuma ci gaba ya bunkasa a Niger.
A ci gaba da ayyukan kafarar sabuwar majalisar, a yau bangarorin da ke wakilci za su gudanar da zaben shugabannin su a matsayin wani matakin share fagen soma ayyukan da talakawa ke jiran gani daga wakilan su. A ranar 27 ga watan Disamba 2020 20 ne 'yan Niger suka kada ƙuri'ar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa wanda a ƙarshensa jam'iyyar PNDS ta zo kan gaba a yawan kujeru yayin da jam'iyyar Model Lumana ke danne mata gargada sannan sauran jam'iyyu suka biyo baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu ƙara komawa birnin Kwanni da ke jamhuriyar Niger, inda babbar kotun birnin Kwanni da ta shafi gundumomi da dama ta soma zama na mako daya na musamman na duba manyan laifuka da suka shafi kisa, fiyade da yunkurin hallaka rayukan mutane. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Tutan suetan plein succès à nos travaux et en souhaitant bon retour à nos invités, je déclare ouverte la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kwanni pour l'année 2021.
Irin yanda shugaban babbar kotun sauraron manyan laifuka ta birnin Kwanni da ke kasancewa daya daga cikin kotuna mafi girma a jamhuriyar Niger ya kaddamar da zamanta na musamman a dakin shari'a na birnin Kwanni tare da halartar shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro na wannan gunduma da manyan ma'aikata na gundumar da ma shugaban kotun daukar kara ta jihar Tawa. Shugaban babbar kotun ta birnin Kwanni da ta shafi gundumomin birnin Kwanni Madawa da Buza Abubakar Mamadu ya yi mini bayani game da wannan zaman kotun na musamman na mako guda.
Wannan zama da za a yi a Faransa ana ce mata chambre criminelle, shi kuma da a Hausa shari'a ne za a yi waɗanda suka yi manya-manya laifi kamar kashe mutum kuyade haka, masu dai lahi-lahi dai masu manya-manya su ne za a musu shari'a cikin satin nan guda.
Shari'a kuma guda nawa ne za a yi
wannan gaba? To dosi wanda a gare mu su 15 ne, yanan a cikin kwana 7 za mu yi su. Na fari muna da dosi 2 har zuwa na ƙarshe can ne za mu samu dosi 3.
Waɗansu daga cikin masu manyan laifukan sun share shekaru da suka kai kusan 10 suna cin kwakwa a gidan yari saboda rashin zaman kotun don sauraron manyan laifukan su. Shi yasa na tambaye shugaban babbar kotun ta birnin Kwanni ko tun yaushe ne kotun ta share ba ta zamna ba balle ta saurari manyan laifuka, watakila ma ta sallami waɗansu daga cikin masu zama gidan yari ko kuma ta yanke musu hukunci.
Lalle ya kai wa shekara wajen 5 kusan 6 da za a ce juye 2015 aka yi shi, yanzu in kalli sa ya kai shekara 5 kusan 6 ne ba a yi ba. Kenan yanzu za mu fara sabuwar doka ce aka dauka wanda aka ce duka wata ya kamata a yi shi wannan shari'a in akwai hali.
To da sarari zai kama musamman fursuna da hatsari in duk wata aka yi irin wannan
Wannan gaskiya za a rage 'yan kaso tunda dai shari'a da ba a yi cikin shekara 5 ma ya zo ana yin shi wata, kenan ka gani mutane a cikin shekara wata 12 ne. Yana cikin su 12 ne kamata a yi cikin shekara guda. Za a rage 'yan kaso wanda dai Allah ya sa za su huta, in aka musu shari'a huta za su yi, kuma wanda in aka ce kara musu abin da za a yi sai su ma su san lokaci nawa za su yi musu saura. Amma kana cikin kaso baka san ba, amma ka shari'a baka san ba shekara nawa za a rike ka, shi ma wannan ba shi da kyau. Idan shi ne yanzu za a musu shari'a, wanda zai huta ya huta, wanda bai huta ma kuma ya san lokaci nawa ya mai saura.
Wannan zaman kotun na mako guda daga 22 zuwa 28 ga watan Maris zai sa gidan yarin da sunan suke kargame su samu shedawa kasancewa suna makare da dimbin yan kwaso da ma a wani kaulin ke zamne da libisa dalle. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a zuwa shafukanmu na internet a biyuhausa.com ko sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi
da gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji makon da ya gabata, mun fara tattaunawa akan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattaunawa da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shaibu Madugu, darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya, wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya makon da ya gabata, wanda Farfesa Muhammad Baguji Ishaku ya fara yin ƙarin bayani kan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma.
To idan ta haifi ƴaƴa ta yi tsaba, idan manomi ya saki shuka ta, to amfanin wanda ya shuka daga wanda ya girba na baya ba zai kai amfanin wanda ya saya da a cikin jakan leda ba. Wato wani hukunci ne na Allah ya sa a cikin wannan shekaru a ru'arau masana suka fahimci haka.
Saboda haka duk shekara in dai mutum na
son sai ya sake sayan yana son wannan amfani, amma in baya so, saboda akwai manoma da dama idan mun je kamar yawon bin sawu mukan bi sai mutum ya ce maka ai wannan bazaura ce na shuka, ma'ana shi a ganin sa ya riga ya kashe auren tunda wannan wanda ya saya
da na farko an girba,
yawa an girba, to wancan wanda ya girba shuka ba mu hana su, amma suna ganin cewa amfanin zai ragu,
ba zai yawan na farko ba,
ba zai ba haka yake, haka nau'in sa yake. Amma akwai nau'in masara wadanda ba wadannan bane ba, kamar su wake, waken soya zaka iya shukawa ka saki maimaita idan ka ga dama, amma ko shi mukan ja kunnuwan manoma akan cewa za a iya samun gurbatan irin, saboda haka ingancin sa wajen tsuro ya tsira ya baka amfani tiryan ba zai kai kamar irin da aka tace aka gyara shi kamar wanda zaka debo a buhu kawai ka je ka kai shi gona ka shuka ba. To wannan shine bambanci, ba a tilastawa mutane, amma dai mukan wayar musu da kai cewa dan wannan sayo wanda zaka yi daga shago mai iri, amfanin da zai jawo maka ya fi kiyuyen da kake ganin cewa ai zan je na sayo dan karamin buhun iri akan naira 250 ko naira 500.
To Dr. Shu'aibu, bari in zo gare ka yanzu, ta yaya zamu cire wannan tsoron a zuciyar mu yanzu cewa bayan cutar coronavirus za a samu wadatar abinci?
Eh, to dan tsoro kan mu cire tsoro, saboda kin gade daga je bayanan da aka yi a yanzu,
bayanan da shi ma professor yayi cewa akwai abinci.
Ai in kika ji bayanin da professor yayi na Hashim Farko, yace cewa ma'aikata da take kusa da su ta fitar da alƙaluma ga cewa bana an samu ya karu 10% ya karu akan abin da aka samu
kashi 10
yawa cikin 100 aka samu karuwa akan abin da aka samu a bara kenan,
sabanin tsoron da ake yawa
sabanin
wanda ake ciki yawa, to kin gani kenan. So a tabbas kin ga wannan kawai ya isa ya samu cire wannan tsoron a rai. Kuma manoma yanzu ina son ki sani, manomi yanzu yafi ki son ya shiga gona ya noma.
Bari mu dawo kuma ta fannin dabbobi, tunda ai kun ce komai da komai kuke yi, akwai tsoro ma din na cewa ila dabbobin ma sun mummutu, wasu ba sa samun abinci isasshe saboda bullar wannan cutar.
Wannan katsalandan da wannan annoba ta COVID-19 da ta kawo akasari su dabbobi a inda suke, an ci gaba da kiwonsu, yawanci ba a cikin gari suke ba, a waje suke, sun wanzu a yanayin da suke ciki, kuma waɗanda ainihin suke kula da su yau da kullum suna nan tare da su. A takaice, tasirin da COVID-19 yayi ya fi tasiri akan shukan tsire-tsire fiye da na dabbobi, saboda haka tasirin da yayi muna iya cewa babu wani abun tsoro wajen kiwon dabbobi kamar yadda da za a ce shi noman abinci.
To amma akwai tanaje-tanajen da kuka yi wajen inganta dabbobin su ma kamar yadda kuka yi na kayan noma?
Kwarai kuwa, ai shi ne makasudin kafa cibiyoyi. Akwai cibiya wacce take aikinta kenan inganta dabbobin, a inganta su kamar yadda cibiya ta take inganta tsire-tsire irin su masara da wake da dawa da auduga da birana da sauransu da gyada. To haka akwai cibiyar da take inganta nau'u'ukan dabbobi irin su awaki da shanu da kaji da sauransu, har da kaji dukansu ana inganta su, har da kifi ma. Shi noma baya yiwuwa sai da inganta jinsi na abin da ake noma. Dukkan kasashen duniya inda suka ci gaba wajen nomansu shine inganta iri ko dai na dabbobi ko irin shuka ko na kifaye. Wannan shine ginshiki na ci gaba na farko, kamar yadda idan kana so ka inganta jinsinka sai ka aure daga wurin da ake da masu karfi-karfi ba lambo-lambon mutane ba, saboda akan gaji karsashin jiki. To haka su ma ake inganta dabbobi da tsire-tsire, wannan abun shi ake la'akari da shi.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda, sai Julia Discretion da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Habibu Abubakar Birnin Bayero da Abubakar Sani Salisu Arinkime Potescom, suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sike muna so ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar jihar Tawa da ke jamhuriyar Niger bisa harin ta'addanci da aka kai musu. Muna addu'ar Allah ya shiga waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan harin, waɗanda suka shiga ta kuma Allah ya ba su lafiya kuma ya kiyaye gaba da faruwar wannan, amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Cindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam bi Hausa, yace hakika nuna damuwa da gwamnati suka yi kan harin da aka kai wa gwamnan jihar Benue Samuel Ortom. Abun takaici ne ganin yadda ake kai hare-haren ta'addanci akan talakawa, amma sam basu gwada damuwar su ba. Hakan ya nuna mana cewa ba talaka bane a ransu. Sai kuma sakon mu gaba fito daga Shehu Adamu Rejau, yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yace kama wanda ake zargi yana sama wa ƴan bindigar jihar Zamfara babura da ƴan sanda suka yi a Kano, abun ayaba masu ne. Fata da roƙonmu a koda yaushe shine Ubangiji Allah ya tona asirin duk wani mai hannu cikin rashin zaman lafiyar kasar tamu Najeriya, amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba daga Babandi Muhammad Bande, yace salam bi Hausa. Yace ƴan siyasar Niger ya kamata ku sasanta tsakaninku domin zaman lafiya shine gishikin ci gaban kasa, don rikici farkon sa aka sani ba san karshen sa ba. Muna roƙon Allah ya hada kanku, amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace assalamu alaikum bi Hausa. Yace fadar shugaban ƙasa da gwamnonin Arewa ku ri tsoron Allah, domin ku fifita harin da aka kai wa gwamnan jihar Benue fiye da kashe-kashen talakawa da ke faruwa. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Yan sa'o'i kawai bayan da kamfanin harhaɗa magungunan nan na AstraZeneca ya ce mataki na ƙarshe na gwajin rigakafin COVID-19 da ya ƙirƙiro ya nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 100% wajen daƙile tsananin ciwo. Sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin Amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin harhaɗa magungunan. Hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna DSMB a taƙaice ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan Talata, mai cewa ta yi cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na Burtaniya da Sweden ya amfani da su, har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya, wanda ta yi ya haifar da sakamakon da ba kamalalle ba ne kan kiyasin ingancin bayanan. Masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun dunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau dinnan Talata a zaben majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu. Firaminista Benjamin Netanyahu, wanda ya kasance bisa gadon mulki tun daga shekara ta 2009, na fuskantar ƙalubale daga 'yan takara da ɗan dama, ciki har da na jam'iyyar Yesh Atid mai tsaka-tsakin ra'ayi Mr. Yair Lapid. Zaben da aka gudanar a watan Mayun bara ya tilasta Netanyahu kafa gwamnatin hadaka da ministan tsaro Benny Gantz. To amma wannan tsarin ya rushe a watan Disamba bayan da gwamnatin hadakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kuɗi. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar Likud ta Netanyahu za ta ci akasarin kujerun a yau dinnan Talata.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu amaladin Ibrahim Garba wanda ya tayani gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da hada mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai mu hada shirin mu na dare da yardar Ubangiji Allah. Yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe, domin kuma tasa a dukkan duniya.